sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 21 25 da kuma 16 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kamun ta ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a normal da lord da kuma niya kana a kasar Ghana ana iya samu akan alfa radio da ke kuma si kana masu na'urar computer da lokacin da suke son kama tashar suna iya samu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Masare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku yau juma'a 27 ga watan Oktoba na shekarar 2017 Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da baba Yakubu Makire da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa baba a ba mu karin labarai
hukumar zaben kasar Kenya ta ce kimanin mutane miliyan 6.5 ne suka masu rajista suka kada kuri'a ji Alhamis a zagaye na biyu a zaben shugaban kasa na shekarar 2017 sannan Prime Minister Spain ya gargadi majalisar dattawan kasar a yau juma'a ta dauki wani matakin doka na musamman wanda zai baiwa gwamnatin tsakiya hukumi na kwace ikon gashin cin gashin kai na Catalonia sannan sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya ce babu wani abin da ya sake a shirin Amurka na bada kariya ga Koriya ta Kudu game da barazanar makaman nukiliya da Koriya ta Arewa take mata
madalla kanun labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa gwamnatin jamhuriyar Niger ta mayar da koyon harshen uwa a makarantar primary ya zama tilas
a matakin ya shahi duka kasar Niger don shi yasa yanzu kowa yaro da halcin da yake shi ake farawa aji na 1 na 2 na 3 duka
A Najeriya ko Sanata Isa Hamman mai sauni ya sake bankado wasu sabbin zarge-zarge ga Inspector General na 'yan sandan Najeriya.
Mun duba mun gani ranan da ya kamata shi Inspector 'yan sanda ya ritaya ranan 3 ga watan 1 na 2019 kenan. Amma sai muka gani a yanzu an canja shi ya koma 15 ga watan January 2019.
Haka kuma muna da rahoto akan yadda gwamnatin jamhuriyar Kamaru ta hana yan adawa gudanar da zanga-zanga a babban birnin kasuwancin kasar wato Douala sai Mahmud Lalo da zai shigo da shirin sa na duniyar Amurka amma duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar Hukumar zaben kasar Kenya ta ce kimanin mutane miliyan 6.5 ko kuma kashi 1 cikin 3 na masu rajistan suka kada kuri'a ji Alhamis zagaye na biyu a zaben shugaban kasar da shekarar 2017 an samu rigingimun yan adawa da tashi-tashin hankula a rufunan zabe da dama akalla mutane 2 ne aka harbe har lahira a wasu arangama tsakanin yan sanda da masu zanga-zanga Shugaba Uhuru Kenyatta shine yake nema a saki zabansa a karo na biyu a wannan zaben. Kotun kolin kasar ta soke nasarar da yayi a zaben ranar 8 ga watan Agusta bayan gano wasu kurakurai da rashin gaskiya wurin aikewa da sakamakon zaben. Kusan kashi 80 na mutane da suka yi rajista ne suka kada kuri'u a zaben na watan Agusta. Madogon ɗan adawa Raila Odinga ya janye daga shiga takarar a farkon wannan wata. Inda yake cewar hukumar zaben ba ta yi gyare-gyaren da ya kamata ta yi wurin shirya wannan zaben ba. Odinga ya gargadi magoya bayansa da su kaucewa wannan zaben. Wani mataki da ake ganin shine tabbatar da nasarar da shugaba Kenyatta ya yi. Odinga ya fitar da wata sanarwa a jajibirin zaben inda ya dau alƙawarin cewar haɗakar ƙungiyoyin su ta National Super Alliance wato NASA a takaice ta rikide ta zama ƙungiyar fafutuka.
Prime Minister Spain ya gargadi majalisar dattawan kasar a yau juma'a da su dauki wani matakin doka na musamman da zai ba gwamnatin tsakiya hurumin kwace ikon cin gashin kai na Catalonia a wani yunkurin takawa yankin mai neman ballewa daga kasar Burki. Mariano Rajoy ya faɗa wa samtocin cewa kasar Spain na huskantar babban kalubale da ba a gani a cikin wannan lokaci ba. Ya kara da cewa abin da ke faruwa a Catalonia babban take dokoki da bijirewar demokradiya da take haƙƙin kowa da zai iya mummunan tasiri ne. Rajoy ya ce idan majalisar ta amince da wannan bukata matakin gwamnati na farko shine kwace yankin Catalonia da kuma korar shugaban Catalonia da ministocinsa. Akwai maganar da ake yayatawa cewa Catalonia tana shirin ayyana yancin kai a wani buki na musamman da yammacin yau juma'a. Dubban masu zanga-zanga sun taru a kusa da majalisar dokokin Catalonia rike da tutocin yankin suna kira ga samun yanci da walwala da zumar ganin an ayyana ƙasa mai cikakken yanci.
Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya ce babu wani abun da ya saki a shirin Amurka na bada kariya ga Koriya ta Kudu game da barazanar makaman nukiliya da na masu linzami daga Koriya ta Arewa. Da yake jawabi ga rundunar sojin haɗin gwiwa Amurka da Koriya ta Kudu a yau Juma'a a ƙauyen Ruche dake yankin Panmunjom inda Koriya ta Kudu ke haɗewa da ta Arewar. Mattis ya ce muna iya bakin kokarin mu wurin warware wannan lamari ta hanyar diplomasiya, yana nufin batun shirin makaman nukiliya ta Koriya ta Arewa. Mattis ya ambato kalaman sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson yana cewar ba manufar mu ce yaki ba. Ya kara da cewa ba bukatar mu ita ce mu tilastawa Koriya ta Arewa ta dakatar da shirin makaman nukiliyar ta da yake kara kaimi tun lokacin da shugaba Donald Trump ya hawo mulki. A ziyararsa ta wuni biyu a Koriya ta Kudu, Mattis ya gana da shugaba Moon Jae-in. A yau Juma'a kuma ya gana da manyan jami'an tsaron Amurka da kwamandojin sojan Amurka masu hannu kai tsaye wurin kawar da ayyukan Koriya ta Arewa.
Takardu na shaidu da aka tattara dangane da kisan shugaban Amurka John F. Kennedy yanzu jama'a na samun cikin sauki. Kodayake shugaba Donald Trump ya ba da umarni a ci gaba da rike wasu ɗaruruwan takardu a hukumar adana kayan tarihi da ta fitar jiya Alhamis cikin sirri. Akalla fidda takardun ba zai shafi lamarin tsaro ba a wannan lokaci. Takardun shaida kisan shugaban da masana suka fitar suka fi mayar da hankali a kai shi ne ziyarar da wanda ya yi kisan Lee Harvey Oswald ya kai a Mexico watanni biyu kafin shugaba ya ziyarci Dallas a ranar 22 ga watan Nuwamba a shekarar 1963. Binciken watanni goma a kan kashe shugaba Kennedy da wani kwamiti karkashin jagorancin babban alkalin kotun koli L. Warren ya gudanar ya gabatar da Oswald da bindigar da aka kama shi kadai shi ne shirya kuma ya aiwatar da kisan Kennedy. Kana wani mai gidan rawa kuma Jack Ruby ya kashe Oswald shi kadai yayin da suke hannun 'yan sanda bayan kwanaki biyu. A wani kuri'an jin ra'ayin jama'a a shekarar 2013 ta Gallup poll ya tabbatar cewa galibin Amurkawa suna ganin akwai masu hannu a cikin kisar shugaban bayan Oswald din. Yan duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Bari mu fara da rahoton da ke cewa daga yanzu za a rika koyar da harshen gida a makarantun firamare a duk faɗin ƙasar Nijar, kuma harsuna biyar ne za su shiga cikin wannan tsari. Ga su lamumuna barma da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Nan muna cikin wani ajin makarantar da ake kira Ecole Hausa da ke unguwar Lazare ta birnin Yamai, wacce yake cikin makarantun da aka kafa shekaru sama da 40 a matsayin na gwajin karantarwa a harsunan gida. Tsarin da a yau gwamnatin jamhuriyar Nijar ta ɗauki matakin ƙarfafawa da zummar farfaɗo da sha'anin ilimi a ƙasar. Madam Ruwa Bukar Kura ita ce daraktar ma'aikatar tsarin littattafan karatun yaran firamare.
A matakin ya shahi duka ƙasar Nijar. Don shi yasa yanzu kowa yaro da halcin da yake ji ake farawa. Aji na ɗaya, na biyu, na uku duka da halcin da yake ji ake karanta suwa. Sai daga aji na hudu, biyar, shida za a yi mishi a faran shi. Yaron da ake karanta suwa da halcin shi ya yi koyo. Ya yi koyon mat, ya yi koyon karatu, ya yi ƙwarewa kuma har ya ga ya yi gane faran shi da wanda ya fara faran shi ke.
To ko cikin wani hali karatun ke gudana a ƙarƙashin wannan sabon tsarin bayar da ilimin firamare? Malama Rabiatu Abdu na daga cikin masu aikin karantarwa a Ecole Hausa Lazare.
An tuka yaran suna ganiya sosai, komai da yana tahiya daidai saboda cikin halshen su ne. Kenan in sun zo a makaranta kamar suna a gida ne, kamar yanda iyayen su za su musu magana a gida da halshen su. Kenan in suka zo na haka nan ne, kenan mu ma yana taimaka mana. Suna ganiya sosai. Yanzu aka ce yaro ya bada shekara ga Hausa. Ya bada ta Hausa shine muke ce ma labaran aji. Shine nan suka zo suka karanta. To yanzu wani lokacin aka ce da Faransiya ake ta. Sai a samu yaron da zai taso ya ce maka da Faransiya gashi yanda za a ci. Ai kun ga an samu ci gaba ko?
Yanzu harsuna biyar daga cikin harsunan kasar ta Niger ne wannan tsari ya shafa, kuma a cewar hukumomin ilimin boko nan ba da jimawa ba. Za su horar da malamai hikimomin rubutu da karatun haruffan harsunan gida.
An sanin kinan ne. da harshen su sai a koya musu yaya ne harshen su structure kin harshen su grammar conjugation vocabulary kin harshen duka sai a koya mishi deja sai an sanya ne kenan an bashi kuma sai a bashi littafi da harshen shi sai yaje karanta su ba sabon an sanyan bane an sanyan dai wanda ake ne ake koya ma ti yanda zai koya ma yara a harshen shi haka nan ne muke farma
o ba ra sa sha ta ta u wa Yeah.
Daraktan makarantar Ecole Hausa ɗan Jumma Kareman ya yaba da wannan yunkuri na gwamnatin Niger saboda haka ya gargadi iyayen yara su ba da goyon baya.
Tunda yaro harshen shi ne yake yi. Harshen da yake yi shine malami ga yi. Shine hana dera sinima kamar ya sa mutum tabi'a ta wani kasashe can daban. Iyaye dai su zanzowa suna tambayan aikin ɗiyansu. Kai yaro na yana ga yi ko ku bai yi. Yaro yana zuwa bai zuwa su zan zuwa suna tambaya
kai ya kora mai aiki an gare ku da aiki ka ya kora ilimi za mu zan sani ka kora ne in ba sani mun lalace
Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
wannan kiɗan tita ne wannan batun tita ne tita uban karatu idan ka haifi ɗanka ka kai shi gun karatu
to daga Niger a Nigeria ko Santa Isa Hamu mai sauni ya sake ƙaro yin wasu wato zarge-zarge ga Sufeta General na 'yan sandan Nigeria ga Nasir Adamu Elkaya da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton
Rundunar 'yan sandan Najeriya ta sake musanta sabon zargin da Sanata Isa Hamman mai sauye sake yi da ke nuna babban Sufeto Ibrahim Idris ya ba wa uwar gidan shugaban Najeriya Aisha Buhari kyautar motocin alfarma biyu. Jami'in labarun rundunar Moshid Jimo ya ce an tura motocin biyu ne don aikin tsaro ga kumbar motocin uwar gidan shugaban bisa buƙatar haka daga dogarinta Sani M. Baba. Haka nan rundunar ta sake musanta wani zargin na Isa Hamman da ke cewa babban Sufetin ya ba da bayanai da ba daidai ba kan yawan shekarunsa a takardunsa na aikin ɗan sanda. Jimo ya ce wani kuskure kawai aka gyara na bambancin kwana 12 a kwanan watan da aka haifi Sufeton a 1959. A zantawa ta wayar tarho Isa Hamman mai sau ya nanata zargin nasa guda biyu.
Mun duba mun gani ranar da ya kamata shi Sufeton ɗan sanda ya ritaya ranar 3 ga watan 1 na 2019 kenan. Amma sai muka gani a yanzu an canja shi ya koma 15 ga watan January 2019. To abun mamaki shine mutum yana aiki shekara 32 bai gane cewa wani abu ba dai ba sai da tukunya haukan wannan kujeran na motoci da muke magana shine shi ADC da kansa ya rubuta wasiƙa yace ana neman wannan motoci biyu ne saboda private use da kuma utilities
sun ta isa mun miso mutanen Najeriya da dama za su so su tambaye ka ta bakin mu nan cewa me yasa ka saka shi babban Sufeto a gaba ne haka
wannan shugaban kasa General Muhammadu Buhari shugaban kasa ne wanda aka ya fito yana neman a taimaka masa duk inda aka ga ba ana yin wani abu ba dai ba a fada baya son zalunci
Bala Ibrahim shine mai taimaka babban Sufeto ta fuskar labaru ya ce gaskiya za ta yi halinta
gwamnatin tarayya ta riga ta shigar da ƙara Isa Hammam sau je ya tantance zarge-zarge da yawa shi Sufeto General na 'yan sanda sannan kuma majalisa ita ma ta kafa kwamiti nan ba daɗewa ba muna saran cewa za su yi aiki mai kyau duk zarge-zargen da ya jera a feɗe buri har wutsiya a ji ta bakin shi Sufeto General na 'yan sanda shi ma a ji ta bakin Isa Hamman Miso
me zaka ce kan shi Sufeto babban Sufeto Ibrahim Idris din nan kai ka amince ka gamsu da cewa abubuwan da yake duka daidai
ne to ni abokina ne tun muna makaranta tare muka yi jami'a da shi na san halinsa daidai gurgudu ba mutum bane da zaka ce fasiki ba mutum bane da zaka ce mu abocin abun duniya shi bai ma san yadda jin dadin rayuwa take ba indai magana kake ta abun duniya
wannan dambarwar dai tana gaban kotu kamar yadda ofishin ministan shari'a Abubakar Malamai shigar da ƙarar sanata mai sau a madadin gwamnatin Najeriya Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja Najeriya
Amshin waka ta in kadi hujjar bari in bude maka ai mulki ni kima ce
idan muka tsallaka zuwa jamhuriyar kamar kuwa gwamnatin kasar ce tace duk wanda ya gudanar da wata zanga-zanga a cikin kasar to zai gane kuransa ga Muhammad Awal Garba da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton
Gwamnatin kasar Kamaru ta hana wa jami'oyin adawan kasar gudanar da wani gangamin su da za su yi a birnin cinikayyar kasar Duwala, kasancewar sun bayyana taron nasu dai domin su goyi bayan jihohin 'yan awarin Ingilishin kasar ne guda biyu. Kana babban jam'iyyar adawa ta SAF wanda ni John Furundi yake shugabanta su ne suka hada wannan gangamin. Jibrila Ibrahim shine mai bawa shugaban jam'iyyar ta SAF ni John Furundi shawara ta bangaren harkokin siyasa. Ya bayyana mini cewa su fa ba su ga dalilin da ba za su ci gaba da gudanar da taron su ba.
Mun ne niyan yin babban gagarumin taro a birnin Duwala da nuna wa duniya abinda ba mu yarda da abinda yake ma shauran 'yan Kamaru wanda na sashen Ingilishi ba. To amma da yanzu da gwamnati ta ga cewa mutane mun hada za mu hada mutane da yawa, da ta fara da yanzu ta zo ta ki ta hana mu wai ba za mu yi ba. Ta ce za a yi fashe-fashe, ita ba ta da sojojin da za su kare wannan taron. Amma kuma yanzu da ta hana, tana da sojojin da za ta zo ta zuba ta hana mu yin taro. Suka hana mu ba za mu yi taro ba, suka wahalar da mutane duk a wannan ranar ne. Amma kuma mu yanzu duk da haka ba mu ja baya ba, sanda muka dan fito muka nuna cewa mutane cewa su yi hakuri abinda muka niyan nan. Munni kuma za mu sake yi.
Yanzu wani lokaci za ku fito ku yi wannan gangami?
Yanzu muna shirya tukuna, muka shirya za mu sanatar da ku.
Alhaji Rewani Sharubutu kusa ne a jam'iyyar shugaban kasar Kamaru Mr. Biya RDP Seko CPDM ya bayyana mana dalilin soke gangamin taron na 'yan adawan kasar.
Dalilin ma share wannan taron, hana taron gaba daya. Ka san in za ka yi taro luwa ya ce sai ka tambaya a baka takarda. Ya tambaya an ba su takarda na yin wannan taron. Kwana daya biyu kafin ran taron ya iso suka hau television ba abin da ba fada. Yanzu suka je suka taro wayansu 'yan partin gaba daya, 'yan jam'iyya suka hadu da su da yawa akan kowa na da nashi manufa. Kuma a cikin takardan da ake bayarwa na baka authorization din kai taro yana rubuce a kasa layi na hudu cewa an baka wannan takarda za ka yi taro a waje kaza da karfe kaza, ba za ka yi sanda ranan ba za ka yi sanda kuma wajen taron ba. To abin da ya je kara wayansu daban wanda ba su a cikin takarda, shi sa aka hana su taron.
To baka ga cewa a ku kamar kun take musu haƙƙi ne na demokradiya ba?
A'a, su dai sun take doka, saboda doka ya ce ba za ka yi sanja ba, ba za ka iya hanawa, ba za ka sanja ba, ba za ka sanja wanda za ka yi ba, ba za ka sanja kuma lokacin da aka baka ba, ba za ka ƙara kuma wani abu a ciki ba. Su suka tambaya, SDF suka tambaya. To yanzu party wajen biyar sun shiga, suka so ba mu san me zai faru ba, shi kanshi ai gwamnati ma taimakan shi yayi.
To ga alama dai kuna jin tsoro kenan?
Ba wani tsoron da ake ji, gwamnati ya taimake shi ne domin kadan rikici ya tashi, shi kanshi ba zai iya tsayar da wannan rikicin ba.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Muhayye jirgin sama sai Kamaru, su ma ya'ya ne a hararu, mani imta ne a cikin hairu.
To a gaida Muhammad Awal Garba, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu agogo ya ce karfe 11 na rana, ga kuma shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka. A lokacin yakin neman zaben shugaban kasar da aka yi a bara a nan Amurka, Donald Trump, wanda a da dan takara ne, ya sha alwashin zai sauya yanayin yadda ake tafiyar da harkokin mulki a Washington idan har ya samu nasara. Kuma ga dukkan alamu yana kan hanyarsa ta cika wannan alkawari, sai dai da yake tafiyar da mulkinsa ya raba kawunan Amurkawa gida biyu, tsakanin waɗanda suke da ra'ayin cewa kammalu da mulkinsa gyara yake yi da waɗanda suke da ra'ayin illa yake yi ga Amurkan. Yau kan wannan batu da ma wasu batutuwa shirin duniyar Amurka zai tattauna a kai. Sunana Mahmud Lalo.
We are getting tremendous accolades for what we're doing.
Muna samun yabo kan yadda muke tafiyar da mulkin mu.
Shugaban Amurka Donald Trump kenan yake bayyana yadda mutane ke kallon tsarin mulkin sa yayin wani taron majalisar zattarwa, duk da cewa farinjinin sa ya gaza kaiwa kashi 40 cikin 100. A yan lokutan da suka shude, Trump ya yi yunkurin warware wasu sassan tsarin kiwon lafiyar tsohon shugaban Amurka Barack Obama. Sannan a baya-bayan nan ya ki amincewa ya yi na'am da matsayin da aka cimma da Iran kan daƙile shirinta na nukiliya. Duk da cewa waɗannan matakai da ɗauka sun kasance masu cike da takaddama, Trump ya sha alwashin kawo cikas kan yadda aka saba gudanar da harkokin siyasar Amurka a cewar John Ferry, kwararre mai sharhi kan al'amuran jam'iyyar Republican.
President Trump was a pretty big
Shugaba Trump ya shahara wajen kin bin tsarin yadda aka saba tafiyar da harkar mulki, kuma da alama ba zai soya ba, domin shi mutum ne da baya bin tsohuwar al'adar da aka saba
bi.
A baya, Shugaba Trump ya fuskanci matsin lamba daga wajen tsohon mai shirya mai dabarun mulki, wato Steve Bannon, kan ya janye jikinsa daga shugabannin majalisar dokokin kasar.
This is not my war.
Wannan ba yaƙi na bane ne kadai, yaƙi mu ne baki daya, kuma ba ku ne kuka fara shi ba. Ya samo asali ne daga yanayi yadda ake tafiyar da tsarin mulkin kasar
nan.
To sai dai wannan yanayin kamulu da na shugaba Trump ya haifar da masu suka shi da dama, kamar irin su gwamnan jihar Ohio John Kasich, wanda dan jam'iyyar Republican ne da zuwa mataimakin shugaban kasa Joe Biden.
We have a president who does not
muna da shugaban kasa ne wanda bai san makamar gudanar da sha'anin mulki ba, ba tare da yin la'akari da tsare-tsaren mulkin sa ba, bai ma fahimci yadda gwamnati ke aiki ba.
A cewar mai fashin baki Matthew Dalek, halayyar shugaba Trump na sukar masu adawa da shi, ciki har da Senator Bob Corker da John McCain, takan dauke hankalinsa kan gudanar da harkokin mulki.
He spends a significant portion.
Shugaba Trump ya kama kwashi akasari lokacin shugabancin sa, yana tunanin yadda ma zai cicciki masu adawa da shi.
Har ila yau shugaba Trump bai bar shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa Senator Mitch McConnell ba, ko da yake sun ce sun shirya.
We are together totally on this agenda to move America forward.
Yanzu mun dukufa wajen cidda Amurka gaba.
Wata takaddama da ta kunno kai a farkon makon nan ita ce yadda wani sanata dan jam'iyyar ta Republican, wato Jeff Flake, da ke wakiltar jihar Arizona, ya cicciki shugaba Trump yana mai cewa idan aka kyale shugaban zai kai kasar ya baro, suka da bata yi wa fadar shugaban kasar ta White House dadi ba. To sai dai wani batu da ke hada kan yan jam'iyyar ta Republican, waɗanda ake ganin sun samu rarrabuwar kawuna, shi da yadda za a samar da sauyi a fannin haraji, a cewar Bill Gaston na cibiyar Brookings Institute da ke sharhi kan al'amuran yau da kullum.
If they can get DS on tax reform,
idan har suka samu aka amince da samar da sauyi a fannin haraji, za su samu daidaiton da zai ba su damar fuskantar zaben tsakiyar wa'adi cikin kwanciyar hankali. Idan kuma har suka gaza, ina ganin za su fuskanci fushin mazabunsu, kuma ba za a wanye lafiya ba.
To a halin dai da ake ciki, ya zuwa lokacin hada wannan shiri, yan jam'iyyar ta Republican ba su da matsaya kwakwara game da yadda za su fuskanci samar da sauyi a fannin na haraji. To a dai bangaren kuma, mai ɗakin ɗaya daga cikin sojojin Amurka nan da aka shi a jamhuriyar Niger, Mayesha Johnson, ta faɗa wa gidan talabijin na NBC cewa ta ji takaici kan yadda shugaba Trump ya kasa tuna sunan mijinta a lokacin da ya kira ta domin ya yi mata jaji.
It made me cry because
hakan ya sa ni kuka saboda na harzuga da irin kalamansa da kuma yadda ya furta su. Ya ma kasa tuna sunan mijina. Sai da ya ce min akwai takardun rahoton mijina a gabansa ne kawai ya iya tuna sunansa. A lokacin ne ya ce, La David, ina ji yana kitikicin tuna sunan, wannan shi ya fi ɓata min rai. Saboda idan mijina yana can yana yi wa ƙasarsa yaƙi, har ya sadaukar da rayuwarsa, menene ya sa ba za ka iya tuna sunansa ba?
Gabanin haka, 'yar majalisa Frederica Wilson da ke wakiltar jihar Florida ta zargi shugaba Trump da nuna rashin tausayi a lokacin da ya kira mai ɗakin marigayi Johnson domin ya mata jaji, inda ya ce mata mijinta ya san abin da ya sa kansa a ciki a lokacin da ya shiga aikin soja.
You don't tell a grieving widow that her husband signed up to die.
Babu yadda zaka kira matar da ke jimamin mutuwar mijinta ka ce mata mijinta ya san zai mutu a lokacin da ya shiga aikin soja.
To sai dai shugaba Trump ya ce kazafi kawai ɗan majalisar ta mai, domin shi bai faɗa hakan ba.
Didn't say what that congresswoman said.
Ni ban faɗa abinda ƴar majalisar ta ce na faɗa ba. Sam ban faɗa ba. Ta kuma san cewa ban faɗa din ba. Idan ba tsoro ba, ta sake faɗa abin da na ce.
Ita dai Frederica ta tsayatsayin daka cewa Trump ya faɗi waɗannan kalamai, waɗanda mahaifiyar marigayin ta tabbatar da haka, ko da ke fadar ta White House ta ci gaba da musantawa. Masu sauraro, da aka muka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar Amurka na wannan mako sai wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Salihu Garba da wakilanmu na Jamhuriyar Nijar wato Sulaimani Barma da Tamar Abari sai kuma Ibrahim Abdulaziz. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To a gaida Mahmud Lalo yanzu kuma ga sakonnin da ku masu sauraro kuka aika mana.
Sakon mu na farko ya fito daga Muhammad Bashiru da Mariola da Mansur Babawaro na fada suka ce salam VOA Hausa. Gaskiya rudani da shugaban hukumar zaben kasar Kenya ya jefa kasar wani abun fargaba ne. Ganin agobe ne ta ayyana gudanar da zaben a daidai lokacin da madugun adawar kasar ke bijirewa ci gaba da zaben. Allah Ubangiji ya hana maimaita baya. Amin. Sai kuma sako daga Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a ya ce hukumar hana cin hanci da karbar rashawa wato EFCC wata gidan tsohon shugaban kwamitin pension Malam Abdulrashid Maina da kika yi hakan baya rasa nasaba da ganin shugaba Buhari ya harare shi da fatan zaki rinka yin aikin ki ba don ganin idon wani ba. Sai kuma sako daga Yusuf Muhammad Ramadan mai Gombawa daga jihar Gombe Najeriya ya ce assalamu alaikum muryar Amurka dan Allah ku tambaya mana gwamnan mu na jihar Gombe wai shin ina aka kwana dangane da gina mana kamfanoni a jihar Gombe da ke waye domin bunƙasa tattalin arzikin jihar ko dai an shashayi akai ne da mun shiru yanzu kamar an soka dussa. Sai kuma sako daga Husaini Abba Dambam dake karamar hukumar Dambam jihar Bauchi ya ce tabbas wannan kuduri na samar da kudaden bai daya daga kasashe 15 na yammacin Afrika wato ECOWAS ko sai da yawo kai abu ne mai kyau kuma Allah ya sa kulliya ta kai ga biyan kudin sabulu domin hakan zai taimaka kwarai wajen bunƙasa harkokin kasuwanci da tattalin arzikin kasashen. Sai kuma sako daga Sani Muhammad Cindo unguwar Karofin Madaki a Bauchi da Alhaji Hassan mai waya kan giwa sun ce salam VOA Hausa dan Allah ku ba mu dama mu yi kira ga gwamnatin jihar Bauchi da ta yi kokarin biyan tsoffin ma'aikata kudaden su na barin aiki domin a gaskiya rashin biyan wannan kudaden ba karamin koma baya bane ga wannan gwamnati. Sai kuma daga ƙarshe muna da sako ya fito daga Comrade Salim Abubakar Imam Jinjar shugaban kungiyar muryar talaka reshen jihar Plateau da Balan Vice direban tanka Jos sun ci hakika matakin da shugaban Muhammadu Buhari ya dauka na bana umurni a kore Abdulrashid Maina ba karamin abin ayabawa bane da fatan hukumomin yaki da cin hanci da rashawa na Najeriya za su dauki matakin bincike akan zarge-zargen da ake masa.
To madalla yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara takaice.
Kasar Burundi ta zama ƙasa ta farko da ta fice daga kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ta ICC. Burundi ta sanar da ficewarta shekarar da ta gabata. Tana cewar kotun tana mai da hankali akan 'yan Afirka da yawa. Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta ce ficewar Burundi daga kotun bata sauke ma ƙasar nauyin da ke kanta na kawo ƙarshen take haƙƙin bil'adama ba, wanda ke ƙara ta'azzara a cikin ƙasar ta Burundi ko kuma magance gazawarta wurin tabbatar da adalci ga waɗanda aka zalunta a cikin ƙasar. Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ce kotun ICC za ta ci gaba da bincike duk da ƙoƙarin Burundi na kawo cikas ga ayyukanta ta hanyar ficewa daga kotun. Kuwa wato gwamnatin shugaba Pierre Nkurunziza ba ta bada haɗin kai ga kotun ba. ICC tana da hanyoyi da dama da za ta iya gudanar da bincike kuma ta gurfanar da masu laifi wanda suka aikata miyagun laifi a cikin ƙasar. Burundi ta faɗa cikin rigingimu da kuma tashi-tashin hankula bayan da shugaba Pierre Nkurunziza ya sanar da shiga takara a karo na uku a shekarar 2015.
To madalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan sa. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman Baba Yakubu Makiri da ya taimaka min da Julie Gresham da ta ba da umarni sai injiniyan mu John. Ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa a ci gaba da sauraron sashen Hausa domin ku ga Maryam Bugajen da tawagarta tunda Usman ya yi balaguro za su gabatar da shirin yau da gobe. Ai sauraro lafiya.
Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma jihar.